بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Asabar ce da ce daidai da 10 ga watan Zulqa'da, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1432, daidai da 8 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na uku daga cikin jerin karatuttukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah للإمام العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. إذن جماعة بسمان تابع منشد أينهن أسلم مقدم روانا للتافي عندما لن يقرار آيول القرآن وأنت سكي شارب جيدن غني دبينة شوى ملكي قباء نيشي أهنن الله إكي كما الله كي دئيكو أكام كومي الله كما شيحة لتمتوى درائيوى دنيا جرب تبايينشي cikin su wane ne zai kyautata aiki, domin Allah madaukakin sarki shine buwayayyen sarki mai matukar gafara. Sannan ya sake mara baya da wata aya da ke tabbatar da cewa kowane rai sai ya dandane mutuwa, haka Allah zai ci gaba da gwada bayin shi, yana jarabta su da alherai da sharri, duk wannan baki daya don ya gwada karfin imanin su da kuma yaya ne ainihin wato al'amarin su yake. Sanna ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Annabi ke nuna cewa alaƙar shi da duniyan nan kamar alaƙar matafiyi ce da ke tafiya sai gajiya ta kama shi, ya samu bishiya ya zauna ya huta, ya gama hutawa sai tashi ya tafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan ya fara bayyana cewa shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce daidai, kuma ita ce shiriyar da ta saba wa dukkanin al'adu da gargajiya na sauran al'ummomi, musamman a wajen mu'amala da jana'iza da gawa, saboda tana tattare da kyautata wa mamaci da mu'amalar shi da abin da zai amfane shi a kabarin shi da kuma ranar lahirar shi, da kuma kyautatawa ga iyalai da dangin shi, da kuma tsayar da cikakkiyar ibada da ku bayi waɗanda kuke da rai kuke yi a cikin mu'amalar da kuke da wannan mamacin. Yace dan haka mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wa mamaci tana tattare da bautar Allah, da kyautatawa mamaci, da kintsa shi, da shirya shi ta hanyar wanke shi da yi mishi sallah da addu'a, da kuma miƙa shi zuwa ga ubangijin shi, da irin yadda Annabi da sahabban shi ke tsayawa a gaban ainihin wato mamaci sahu sahu, suna masu godiya ga Allah madaukakin sarki, suna roƙa mishi gafara, sannan suna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mishi, sannan su dauke shi su kai shi zuwa ga kabarin shi. A lokacin da kuma Annabi yakan tsayu da shi da ainihin sahabbai, suna masu roƙon Allah madaukakin sarki domin Allah ya tabbatar da wannan bawa nashi ka amto shi dangane da tambayoyin da mala'iku za su yi mishi. Bayan an rufe mamaci, a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba watsi ake da wannan mamaci ba, lokaci zuwa lokaci kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan kula da shi wajen ainihin kai mishi ziyara da yi mishi sallama da addu'a, kama dai yadda aboki yakan kula da abokin shi a lokacin da suke duniya. A daidai waɗannan wurare ne za muka ainihin saurara, za mu ɗauka daga inda ya ce fa awwalu zalika, kula ta farko wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa mamaci, ta'ahuduhu fi maradihi wa tadhkiruhu al-akhirah, kula da shi dangane da rashin lafiyar shi da kuma tunasashe shi game da lahira, wa amruhu bil wasiyyati wa tauba, da kuma umarnin shi da yin wasiyya da kuma ainihin tuba, wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadata an la ilaha illa Allah litakuna akhir kalamihi, da kuma umarnin wanda ya halarci wurin da wani zai rasu da cewa ya laqana mishi la ilaha illa Allah dan ta zama ita ce magana ta ƙarshe. ثم النهي عن عادة الأمم التي لا يؤمن بالبعث والنشور لا تؤمن بالبعث والنشور sannan sai kuma hani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi game da ainihin kwaikwayon al'adun al'ummomi waɗanda ba su imani da ainihin wato tashin duniya ba da kuma hada dan adam wato dangane da abin da ya shafi al'amuran jana'iza ya kamata jama'a su san cewa al'amarin jana'iza ibada ce tsantsa al'ada ba ta da mashiga ko misqala zarratin shi yasa ba abu ne wanda za ku bari a hannun tsofaffi ba saboda su suka dade a duniya su ne ainihin suka san al'adun Hausawa ko Yarabawa ko makamantan haka a'a za a dubi waɗanda ke da zallan ilimin addini ne ilimin addini kuma zallan ilimin sunna ba a kara ko misqala zarratin game da abin da ya shafi harkar jana'iza saboda in kuka yi karar kun cutar da wannan da yanzu zai tafi ga Allah saboda kun bai wasu ƴan al'ada ƴan gargajiya wasu jahilai mutsutsukakku sun dauke shi sun mika shi ga Allah cikin kazanta da bid'a da kuma al'adu wanda Allah bai yarda da su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da kwaikwayon al'ummomi wadanda ba su imani da ainihin tayar da mutum ba su imani da tashin alkiyama ba kafirai kenan millatul khudud na marin fuska saboda bakin ciki sai ga an yi mutuwa wani yana gaurawa fuskar shi mari ya gaurawa fuskar shi mari nan ya mari fuskar shi wa shakkis siyab da kuma yaga tufafi wa halqir ra'si da aske kai kaga mutun ya ainihin wato aske kawuna wa halqir ru'usi da aske kawuna wa raf'is sauti da kuma daga murya bin najdi ta hanyar ainihin kwarmato wa niyaha da kuma kuka wa tawabi zalika da abubuwan da suke biyo haka kamar burgima da zubawa jiki kasa shine in ka karanta al-adabul arabi haka zaka ga yadda ake nuna yadda suke yi sai dan akai mutuwa mutun yana tsaye sai ya fadi ya daka da gindi wato daga tsayuwar sai ya fadi ya zauna da duwawu daga tsaye bam sai ya fadi ya miƙe kafafuwan shi kamar dan shayi yana burgima yana yayyaga rigunan shi yana dibo kasa yana zubawa a jikin shi yana ya waili na shiga uku na lalace na shiga uku na lalace haka zaka zo ka ji sharrin da ke tattare da ire-iren waɗannan kalmomi a lokacin da akai mutuwa a san da kake fadin su a inda wani sahabi ya fadi ya suma sai kanwar shi ta dauka cewa mutuwa yi sai ta rinka burgima tana ihu ta shiga uku ta lalace wane da wane ya mutu yau kuma ga wane ya mutu dawa aka ban mu kaza 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 ashe su ma yai sai da ya farfado sai ya ce ba ni baki aka ce mishi algafata malam ya akai sahabi ne Abu Musa al-Ash'ari malami ne sai ya ce sabda na fadi din nan ba mutuwa ne ba su ma nai duk kalmar da ta fadi sai a juyo sai a ce mun kai ma haka in kace na shiga uku na lalace sai a ce kai ma ka shiga uku ka lalace shine gaskata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zamu zo mu ji da yace al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi mamaci ane mishi azaba a kabarin shi da gargadan kukan da aka yi mishi a wata riwaya da gargadan kukan da aka yi mai da gargadan azaba shi a ranar lahira da waɗannan riwayoyi guda biyu sai suka tabbata wanda duk aka yi kukan mutuwa za a yi mai azaba a kabari kuma za a yi mishi azaba a ranar lahira saboda haka za mu zo mu ji tattaunawa dangane da fassarar waɗannan abubuwa da malamai suka ce dukkan al'ummun da suka zan cikin al'adunsu suna kukan mutuwa to in kai kana rayuwa cikin su dole daga cikin wasiyarka kace kuma kar ai maka kukan mutuwa kar ai maka anniyaha anniyaha ita ce wannan al'ada ta jahiliya wanda zamu zo mu ji ta a cikin hadisi Imam Muslim ya rawaito daga sahabiya Ummu Salama Allah ya kara mata yarda a lokacin da mai gidanta ya rasu sai take cewa gharibun mata fi ardil ghurba bako kuma ya mutu a bakuwar kasa lokacin da suka je kasar Habasha suka yi hijira sai ya rasu a can sai daga can sai suka dawo Madina to a Madina ne sai ya rasu ma'ana mutanen Makka ne sai shi mijinta ya rasu a Madina shine tace bako ya rasu a bakuwar kasa ba wanda ya san darajar shi sai ta ce wallahi sai na yi kuka, sai na yi niyaha, sai na gayyato jama'a, na biya kuɗi, na yi hayan mata su zo a yi kuka, a yi birgima a gidan nan don a gane gwargwadon son da nake mishi. Ta ce ina ta aikawa da goron gayyata, ina ta aikawa mata 'yan al'ada a zo za a taya ni kukan mutuwa, shi ne asalin niyaha ɗin. Ta ce tana cikin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ziyarce ta, yi mata ta'aziyya, kuma ya ji irin azamar da take, sai ya hana ta. To wannan yana daga cikin al'adu. Har yanzu a kasashen nan inda ba su fahimci addini ba, yadda ka san ake zuwa ake ɗauko hayan tanti da kujeru ranar suna ko ranar biki, haka ake zuwa, kuma akwai mata da za a je a same su, asali su tsofaffin masharranta ne da suka rayu a jahiliyar. Sai da haka suna nan ba su da wata sana'a, idan aka yi mutuwa sai a zo sai a yanki rasidi a wurinsu, naira 10,000, naira 30,000, sai a zo da mota bus sai a ɗibo su kamar su 30 ko 50, za su taho lafiya kalau, amma ana zube su a kofar gidan sai su fara ihu, suna tsalle, suna zubewa, suna birgima, saboda wai haka shine zai nuna gwargwadon farin jinin mamacin a wurin dangin shi da gwargwadon kuma yadda suka kula da shi. Wannan ita ce asalin niyaha. Ita ce jiya kuka ji muka ambaci wani ba ma guje. Abu Ma'abadin yake cewa matar shi Ummu Ma'bad, "Idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-jayba ya Ummu Ma'bad." Yace yake uwar Ma'bad matata, to idan na rasu ki yayya ga rigunan ki fas, sannan ki mari kuncin ki yi birgima ki watsa kasa da gargadan sona, da gargadan irin yadda zaki min wannan birgima. To wannan asalin jahiliya ce. Manzon Allah ya hana akwai koyon wannan. Na daga ciki sanya bakaken tufafi a lokacin rasuwa. Wannan al'ada ce ta kafirai daga cikin Yahudawa da Kiristoci. A ce an yi maka rasuwa sai ka sanya ainihin bakaken tufafi. Ko kuma zaka tafi ziyarar makabarta sai ka sanya bakaken tufafi. Wannan al'ada ce ta kafirai daga cikin Yahudu da Nasara da maguzawa masu bautar wuta mutanen ƙasar Iran. Bai halatta ba a musulunci ko miskala zarratin ka sauya wani launi na tufafi, ko ka sauya wani launi na aski, ko sauya wani launi na tafiya, saboda an yi maka rasuwa. Domin kamar yadda muka ce a jiya, nassoshin Alƙur'anin nan suna tabbatar da cewa kowa zai mutu. Kenan yanzu duk wanda aka haifa, to kuma abu na biyu da ake jira shine me? Shine ainihin ranar mutuwa. Waladatka ummuka yabna adama bakiya wannasu hawlaka yabhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idha bakau fi yawmi mautika dahikan masrura. Sanda uwarka ta haife ka ya kai dan adam zuwa kai duniyan nan kana kuka suna murna, yace to kai kokari ranar mutuwarka yayin suna kuka kai kuma kana murna. To kaga al'amari yayi kenan. Amma kar ka sake ka zo duniya kana kuka suna murna, za ka tafi lahira kuma kana kuka suna kuka, to turba irin wannan halin. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Shi yasa za mu ji a cikin wannan karatu da za mu rinka yi, kusan kowane bangare na daga al'amuran jana'iza sai da manzon Allah ya hani game da kwaikwayon wasu al'ummomi. Hatta wajen kabari, in banda aka samu a aikace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin nau'in kabarin shak wanda ake tsaga shi a tsakiya, wallahi sai da manzon Allah yace al-lahdu lana wash-shaqqu li ghayrina. Lahd shine namu, shaqqu kuma na kafirai ne, ba namu bane. To amma kasantuwar a aikace an samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin yin kabarin shak da wasu mamata, shine kawai ya halatta. Inda haka ba a cikin wannan riwaya yayi inkari, yayi kyama. Kuma ranar da ya rasu aka aika wa masu haƙan, suka taho sai ana fatan wanne ne zai kasance, sai masu haƙan Lahadi suka zo. To haka al'amarin yake jama'a, dangane da zaman makoki, haka al'amarin yake dangane da ɗaukar gawa a tafi za a kaita. A daidai lokacin da kafirai in suka ɗauki gawa daga cikin ainihin sojojinsu ne, ko 'yan sandansu, ko kwastam ɗinsu, ko kiristocinsu, ko yahudawansu, tafiya za ku ga su ne luɓu-luɓu-luɓu da gawa ko? A daidai wannan lokaci sai Annabi ya ce mu kuma an ɗauki gawa a yi sauri. Shi ne shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta saba wa ainihin al'adun kafirai, kuma Annabi ya yi hani dangane da kwaikwayon al'adu na kafirai. ina fata an gane kafirai na daga cikin al'adun sun aka rasu sai su dauki auduga sai su ciccusa a kunne da hanci da cibiya da dubrar mamaci shari'ar musulunci duk sai ta hana waɗannan abubuwa jama'a za fa mu samu waɗannan abubuwa domin littafin sunan shi ahkamul jana'iz wa bid'uha hukunce hukuncen jana'iza da kuma bid'o'inta kuma wani hamshakin malami ne kwararren malami ne gogagge ne a ilimin hadisi da fiqh da kuma sanin mazhabobin malamai shi ya rubuta wanda kaf an tabbatar da cewa a musulunci har zuwa yanzu bayan rasuwar malamin da yau shekara kusan 12 har yau ba a samu littafin da aka rubuta shi dangane da jana'iza ingantacce kammalalle wanda yake an riga an tabbatar da cewa ya tabo duk abin da ake nema game da al'amarin gawa irin wannan littafin ba tun daga farkon musulunci har zuwa yanzu wannan shine last recommendation na malamai har zuwa makon da ya gabata Allahu akbar Allahu akbar malam yace wa sannan khushu'a lil mayyit sannan manzon Allah ya sunnanta ainihin wato matsuwa ga ainihin mamaci wato in aka zo ana al'amarin gawa banda jayayya banda hayaniya banda kwaramniya ana son a rinka samun natsuwa a ainihin wato jikinku ka a rinka samun kuna yin abubuwa kamar ranar biki ke a duk abin da za ku yi a natsa za ku yi shi na je wani gari jama'a jana'iza ta kama naga abin mamaki an yi mutuwa duk manyan mutane malamai ustazai duk sun ja baya ɗan area boys aka bar wa abin kawai nace gaskiya wannan al'amarin ba haka ake yi ba saboda haka yan area boys din nan mahallin shahid kenan hayaniya irin yadda suke a basu a bakin tasha haka suka rinka yi awo ta dubi malaman nace yaya haka suka ce to ai wannan haka aka saba nace a'a ku malamai ku ne za ku wuce ku yi komai ku za ku yi wankan gawa ku za ku sa likafani ku za ku dauki gawa ku za ku komai sauran jama'a taya ku za su rinka yi sune suna ganin yaya ake yin al'amarin tamam kuka ja da baya yaya kenan dole ai hayaniya shi dan area boy duk inda ya tafi ma makabartar ne hayaniya zai don shi gaba ɗaya kwakwalwar shi ta riga ta yi rijista ne cikin hayaniya saboda haka natsuwa ake a wurin al'amarin gawa sannan wal buka allazi la sauta ma'ahu manzon Allah kuma ya sunnanta kuka wanda yake babu murya a ciki ma'ana kukan da ainihin Bahaushe yake cewa sharbe ko sharbi ne wanda ke zubar da hawaye kawai to wannan manzon Allah ya sunnanta haka wa huznal qalbi manzon Allah ya sunnanta damuwar zuci in an yi rasuwa zuciya ta dauki damuwa to yana daga cikin sunna wa kana yaf'alu zalika shi da kanshi ya kasance yana aikata haka yayi kuka wanda babu murya a ciki sannan zuciyar shi ta cika da damuwa wa yaqulu kuma ma cewa yake tadma'ul aynu idanuwa na hawaye wa yahzanul qalbu zuciya tana damuwa wala naqulu illa ma yurdir rabb amma ba za mu fadi abin da zai bata wa ubangiji rai ba sai dai mu fadi abin da zai yardar da ubangiji ma'ana kun ga ku dubi yadda manzon Allah ya ce na kowa sallallahu alaihi wa sallam yace idanuwa suna cike da hawaye sannan kuma zuciya tana cike da damuwa amma baki ba zai fadi komai ba sai abin da ubangiji zai ji dadi domin akai maka rasuwa in har kace kana jin dadi saboda an yi maka rasuwa wannan ƙarya kake yi mahaifinka ya rasu kace kana jin dadi matarka ta rasu danka ya rasu ƙaninka ya rasu yo ko makwabcinka ya rasu kai ko mota kuka shiga da mutum akai hadari aka tashi kai ka watsake ka muke ka gyagije wani ya rasu kuna mota guda zai zama kace kana murna zai muke murna ba to balle dan uwanka saboda haka ashe da gaske ne zuciya tana cike da damuwa sannan kuma idanuwa sai su rinka kwararar da hawaye to baki fa kar a sake a fadi wani abu sai abinda ubangiji zai yarda da shi wannan hadisi sahihin hadisi ne insha Allah ta'ala za mu zo mu karanta shi a nan gaba shafi na 21 yana nan a cikin silsilatul ahadith as-sahiha a cikin lambar mujallal lamba ainihin wato hadisi na 1732 insha Allah za mu zo akwai inda za mu karanta shi da cikakkiyar riwaya wa sanna sallallahu alaihi wa alihi sallama li ummatihi alhamd wal istirja manzon Allah kuma ya sunnanta wa al'umma shugo biya ga Allah da kuma ainihin istirja'i wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za a yi godiya ga Allah ne dan me? Domin nuna duk abin da Allah ya hukunta to babu laifi akan haka. Ina fata an gane shine alhamdulillah ala kulli halin kenan wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. Kowane hali ka samu kanka sai kai godiya ga Allah, ba a zagin Allah, ba a sukar Allah. To manzon Allah ya sunnanta yin godiya ga Allah wal istirja'a da kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal ridha anillahi da kuma yarda da hukuncin da Allah yi. Wa lam yakun zalika munashiyan lidam'il aini, yin haka kuma bai kore hawaye da ido zai zubar ba, duk da zaka rinka fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to babu laifi kuma dan hawaye na zuba ainihin daga ido. Wa husnul qalbi da kuma damuwar zuci. ولذلك كان أرض الخلق في قضائه. سوره هكا من ذن الله يفكوا يردى بهكونشن الله جمد هكونشن الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظمهم له حمدا من ذن الله يفكوا جرم مبوديا دى الله. وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم. جد إرم ونن توهيدي دى كيتشكد زوجير من ذن الله. أما دى أكا ويغري تنش إبراهيم يا رسول. Sai kuma gashi ya fashe da kuka, amma kamar yadda muka faɗi kuka na hawaye. Rafa'atan minhu, domin tausaya mishi da yake. Ra'fatan minhu wa rahmatan lilwaladi, domin ainihin wato irin taushin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Shine ra'fatan minhu, wannan taushin zuciya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Manzo Allah yana da taushin zuciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa rahmatan lil waladi, sannan kuma domin tausaya wa shi wannan yaro. Ina fata an gane. Wa riqqatan alaihi, da kuma jimamin wannan yaro. Wal qalbu mumtali'un bir ridha, amma fa zuciyar tana cike da yarda anillahi da hukuncin Allah azza wa jalla. Wa shukrihi, kuma zuciyar tana cike da godiya ga Allah. Wal lisanu mushtaghilun bi dhikrihi wa hamdihi, a daidai lokacin da harshen shi ya shagaltu da ambaton Allah da kuma zikirin Allah madaukakin sarki. Jama'a, kun ji halin da manzon Allah ya kasance da aka waye gari dan shi Ibrahim ya rasu, wanda wannan baiwa tashi Mariyatul Qibtiyya ta haifa mishi. Yaron yana dan karami kamar yadda zamu zo mu ji cikakken tarihi a gaba. Sai aka waye gari Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi. Manzon Allah zuciyar shi tana cike da damuwa, bakin yana cike da tarji'i istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sannan kuma ainihin idanuwa na zubar da hawaye. Kun ji sunnan manzon Allah ko? Manzon Allah ya nuna damuwa, ya nuna bacin rai, amma ya yarda da hukuncin Allah, bakin kuma bai faɗi komai ba sai alheri. To bari ku ji sharhin da wani babban malami yayi. Malam yace min kalam ibn al-qayyim rahimahullah fi al-fasl al-awwal min al-janaiz min zadu ma'ad, wannan magana ya ciro ta ne daga cikin ainihin maganganun da Ibn al-Qayyim yayi a cikin fasli na farko a babin janaiza a cikin littafin shi mai suna Zadu Ma'ad. Wannan littafi ya cancanta duk musulmi ya mallake shi ya karanta shi, ko kai dan boko ne. Akwai fassarar shi na turanci da aka yi abridge din shi, takaitacciyar fassarar shi da aka The provision for the hereafter, sunan fassara kenan. The provision for the hereafter, ma'ana tattalin gidan lahira. Tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wani babban malami ne mai shauƙin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya tafi aikin hajji a kafa daga kasar su ta Sham, sai ya zama ba shi da kuɗi da zai hau jirgi ko mota ko jaki ko menene a lokacin nan. Shine sai ya tafi da kafa, sai ya samu wani ya goya shi a jaki kuma ya rage mai hanya ko a doki, sai ya isa da wuri. Da ya je Umara sai ya ga zai dade ba a yi aikin hajji ba, sai ya ce bari ya rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Littafin mujalladi shida ne, Zadu Ma'ad, buzurin lahira, fi hadi khairul ibad, game da shiriyar fiyayyen halitta. Allahu akbar. Malaman salafiya kenan tun da haka suke. Ku dubi bayan Allah da kayan rubuta tarihin manzon Allah saboda tsabar kaunan manzon Allah. Mujalladi shida, a nan gaban Ka'aba yake zama yana rubuta shi, yau shekara 600 da wani abu a ciki, sai da ya kawo komai game da yaya manzon Allah yake kaza, ya manzon Allah yake kaza. Littafin Tubbun Nabawi da kake gani fa juz'i na hudu ne a cikin littafin. Dole sai yace to bari kuma mu dan kawo maka kadan daga yadda Annabi yake magunguna da irin yadda kuma yake ainihin fadawa wasu magunguna. Waɗannan fa wajin dan kadan ne ya dan tsukkaro maka. Waɗannan irin malaman in a ce yau ya zauna a cikin gida ne a cikin littafai sai ya rubuta mujalladi 100. Tunda wannan fa kaman mutum ne waye dan zauna ya rubuta wasiƙa ya nan nade ya saka aljihu. الإمام ابن القيم أبو عبد الله الله أكبر الله يغفر تامش تودجت كم جنجنش نمال يدك وأزاد معاد مجلدين الإشافي ندري لتسعين دبكوي وتمامه قارشا مجنجن الناشي من أكرم تعدد كسن يتي ولما باق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يا إن بئر ون ينين واتؤتي تنك يا رسول an gane irin wannan yanayin na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga daya rasu sai kuma zuciya take cike da damuwa amma baki kuma yake cike da kalmomi na zikiri da yarda ga Allah ku to shine wannan irin yanayin sai ya kuntata ga wani wanda wai Ibn al-Qayyim kira shi ba'dul arifina yake ba ya kira shi da wannan sunan ne kamar gatse ko habaiti wai wani arifi ne wai wani masanin Allah ne shi irin hada wannan abin da manzon Allah sai kuntata gare shi ga bakin ciki a zuci ga kuma istirja'i da nuna yarda a fatan baki yauma mata waladuhu ranar da dan gidan wannan mutun ya rasu Ibn al-Qayyim anan yana son ya kawo maka ne shiryar Annabi ita ce shirya kaji da Annabi dan shi ya rasu ya nuna damuwa ko bai nuna ba ya nuna damuwa ta zuci amma bakin kuma fa ya faɗi kalmomi na alkhairi to kaga hada abubuwa guda biyu a lokaci guda to sai aka samu wani cikin waɗanda wai ake kiransa arifai masana wai har a ce masana Allah sai Ibn al-Qayyim yace da ranar da aka waye gari wannan mutum dan shi ya rasu ja'ala ya bahaku shi ko sai ya rinka tuntsirewa da dariya yana kyalkacewa da dariya faqila lahu sai aka ce da shi atadhaku fi halihi alhala a wannan halin fi hada alhala a wannan halin kake dariya danka ya rasu fa qala sai yace inna allaha ta'ala qada bi qaba'in Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta hukunci fa ahbabtu an arda bi qaba'ihi shine naso nuna yarda ta da hukuncin Allah kunji dan haka sai ta dariya to amma manzon Allah da dan shi ya rasu fa me yayi kuka yayi da hawaye amma bakin kuma yana cike da me kalmomin zikiri da yarda ga Allah kaga na manzon Allah kenan shi kuma wannan fa abinda ake so a nuna maka sufi ne irin wadanda ake cewa arifai masana Allah wai shi yana son ya nuna irin yadda ya yarda da hukuncin Allah madadin ma ya nuna bacin rai to murna zai nuna da dariya aka ce mishi kake farin ciki kake dariya a wannan hali sai yace ai ni na yarda da hukuncin Allah ne shine na so in nuna na yarda da hukuncin Allah din malam yace fa ashkala hadha ala jama'atin min ahli al-ilm Ibn al-Qayyim yace sai wannan irin abu nashi sai ya rikita wasu malamai fa qalu sai suka ce kaifa yabki rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawma mata ibnuhu ibrahim ya za ai manzon Allah yayi kuka ranar da dan shi ibrahim ya rasu wahuwa arda al-khalqi anillahi manzon Allah ya ci kowa yarda da hukuncin Allah daga cikin halittu wayablughu ar-rida bi hadha al-arif ila an yabhak shi ko wannan masani a ce yarda da hukuncin Allah hatta kai mishi matuƙa yana dariya manzon Allah kenan yanzu yarda Allah bata kai mishi matuƙa ba shi yasa yake kuka ko kun fahimci inda ake samun tunkaniya tsakanin wanda yadda da aqidar salaf da wanda yake sufanci da kuma wanda yake kungiyanci shine duk wanda yake ahli sunna ne yadda da manhajin salaf kun an tashi zai ce a hali kaza a gwada da na manzon Allah shi kuma wanda yake bin hanya ta ɗan baya kullun zai duba ne yaya yake fassara kaza din yanzu yarda da hukuncin Allah da kuma karban kaddara Allah a wurin mu ahlus sunna shine ayi irin na manzon Allah. Abu ne a dabi'ance na da bakanta rai to zuciya ce bakin ciki. To amma kuma a tauhidance ana so ka nuna ka yarda da hukuncin Allah to bakinka kuma sai ya nuna ya amshi hukuncin Allah kaga an hada biyu kenan. To amma shi wannan sai yana kokarin ya nuna cewa shi fa saboda tsabar yarda da hukuncin Allah shi yasa gaba ɗaya ma ba zai nuna damuwa ba sai ya rinka kyalkyala dariya yana tuntsirewa da dariya. Ibn al-Qayyim yace fa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya yaqulu sai naji malami na ibn taymiya yana cewa hadiyu nabiyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kana akmala min hadi hadha al-arif shiriyar annabin mu ta kasance mafi cika fiye da ainihin shiriyar wannan mutum da aka kira shi masani aqal ubudiyyata haqqaha domin manzon Allah ya baiwa ibada haƙƙinta fattasa qalbuhu lirida anillah dan haka zuciyar shi sai ta yalwatu da yarda daga hukuncin Allah wa rahmatal waladi da kuma tausayawa dan warriqata alaihi da kuma ainihin wato tausasawa shi wannan ainihin wato da fahamadallaha wa radiya anhu fi qada'ihi dan haka da yazo baiwa Allah nashi haƙƙin sa ya gode wa Allah ya yarda da hukuncin Allah game da abin da Allah ya hukunta wa baka kuma yayi kuka rahmatan wa ra'afatan domin jin tausayi da kuma tausaya wannan yaro fahamalathu ar-rafa'atu ar-aqu ar-ra'afatu 'ala al-buka dan haka wannan tausayi da yaji na yaron sai ya sa shi kuka wa ubudiyyatihi lillahi sannan bautar Allah kuma wa muhabbatihi lillah da kuma ainihin so da yake wa Allah su kuma sai suka dauke shi alar rida wal hamd game da ya gode wa Allah kuma ya ainihin wato yarda da hukuncin Allah wa hadhal arif to kaga wannan mutum da aka ce masani baqa qalbuhu sai zuciyar shi ta kuntata anijtima'il amrayni game da ta iya daukar haduwar waɗannan abubuwa guda biyu walam yattasi batunuhu li shuhudihima dan haka cikin tunanin shi sai ya kasa ainihin yalwatuwa domin iya daukar waɗannan abubuwa wal qiyam bihima da kuma tsayuwa da su fashagalathu ubudiyatu ar-rida sai bauta ta yarda da hukuncin Allah sai ta shagaltar da shi an ubudiyati ar-rahma war-ra'afa game da ainihin bautawa Allah ta hanyar jin tausayin wannan da da kuma tausaya mishi ina fatan kun fahimta jama'a yanzu anan ibn al-qayyim da shi da malamin shi ibn taymiya sun bayyana yadda manhajin malaman farko yake ne malamin farko a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi duk abin da ya shafi tabi'a dan adam bai isa ya kauce musu ba dan haka kuka tabi'a ce face rai tabi'a yunwa tabi'a kishirwa tabi'a dan haka dan kai malami ne ko dan kai wali ne ko dan kai annabi ne ko dan kai wani sadauki ne ko wani hujjibi ne ba dalili bane akan a ce baka bacci ba dalili bane a ce baka cin abinci ba dalili bane a ce baka jin sanyi ba dalili bane a ce baka jin zafi ba dalili bane a ce baka yin aure domin asalin ka shine mai dan adam ne dan adam kuma yana da irin waɗannan dabi'u ma jaza alal muslimi fajaizun alal mumasal tunda duk dan adam suna fama da irin wannan dan haka koda ka zama annabi ko ka zama malami wannan bai kauda kai daga dabi'a ba kana nan a dabi'arka an yi maka rasuwa yanzu in kai ba malami bane ko ba kai ba annabi bane zaka samu damuwa ko ba zaka samu ba zaka samu to zaman ka annabi ko zaman ka wali ko zaman ka shehi ko zaman ka wane ne ya hana kuma har yanzu ka jira din mutuwar mahaifinka ko danka bai hana ba dan haka ashe ne zaka so ka ce saboda nuna kai mai yarda da Allah ne cikakke yarda da Allah dan haka an yi maka mutuwa bar kai ta dariya yin wannan dariya ya saba wa tafarkin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam domin da dan shi ya rasu yaya aka ga yayi to abinda muke ta cewa musulmi kenan duk abin da ka tashi zaka yi sai ka ga a wannan gabar da ya faru ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yaya ne ya aikata to yadda ya aikata din nan shine fassarar wannan abin shine abin da muke nufi fassara alqur'ani da hadisi a bisa hasken da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama to sai muke cewa a bisa manhajin salaf saboda annabi ya fassara sahabbai sun fassara, tabi'ai sun fassara, to yaya ne fassara annabi da sahabbai da tabi'ai? Waɗannan fassarar su bata samu karo da juna ba, amma bayan waɗannan to an ta samu malamai suna da karo a wajen ra'ayi, suna da sabani a wajen abubuwa. Don haka in har ka biye wa malaman ƙarshe, to za ka samu kanka cikin ruɗani da hayaniya. Amma in ka bi fassarar annabi sallallahu alaihi wa sallama guda ɗaya ce, fassarar sahabbai guda ɗaya ce. Shi yasa lokacin da ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta aiko cewa ya manzon Allah ka zo, ga ɗata ba ta da lafiya, rashin lafiya ya tsanani kamar za ta mutu, manzon Allah ya ce ku je ku ce mata ta yi haƙuri. Sai ta sake aikowa don girman Allah, manzon Allah ka zo. Shikenan sai ta tashi ya zo. Domin Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama, ku ji tsoron Allah wanda kuke wa juna magiya da shi. Ishi ce ta ce mishi don girman Allah ka zo, sannan sai ya duba wal arhama ga zumunta, kuma shine sai ya tashi ya zo. Yana zuwa sai aka miƙo mai wannan jikan ya tashi, sai ya ga numfashi na hawa yana sauka, numfashi na hawa yana sauka, yadda Allah yake cewa laula idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ميسا إذا لا يتهو غاشينا حكي زي فتو كان جي كان جميع غارب بابان كزي فتا غارب مهيت يكا زي فتا لنك غارنش زي فتا يالا يكي أمكن إسا كميد شيمان كان جي كان جميع ترجعونها إن كنتم صادق. Saboda haka annabi yana ganin rai gashi nan ya hawo ya sauka, sai hawaye, sai hawaye ya fara zubowa. Sai wani sahabi Abdurrahman sai ya ce wa anta ya rasulullah, ya manzo Allah kai da kanka kai kace mana kuka ba kyau kuma kake yi? Eh, freedom of speech kenan, yancin magana. Kaga abu ya daure maka kai kaka tafi kana gunaguni, zo kai magana kai da kanka. Wa anta ya rasulullah, sai manzo Allah yace hadhihi rahmatun, wannan tausayi ne, ba shi ne wanda na hana ba, wanda manzon Allah ya hana birgima da ihu da hayaniya, amma hawaye na zuba, hadhihi rahmatun, kuma Allah na sanya wannan rahama ne a cikin zukata ko idanuwan bayin shi waɗanda ya so. Yanzu wannan shi ne shirya annabi sallallahu alaihi wa sallam. To babu yadda za a yi a ce musiba ta same ka jama'a kuma kana murna da ita kuma kana farin ciki, wai dan ka nuna wa mutane cewa kai kana da tsabar karbar hukuncin Allah, sai ya ce maka a da ya samu manzon Allah ya yayi, da ya samu sahabbai yaya suka yi. Wannan shine abin da muke kiran jama'a, muke kira cewa a zo a bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wannan. Shine sai waɗannan su ce kungiya muka kafa, waɗannan su ce neman girma ne, waɗannan su ce kaza, waɗannan su ce kaza. A duk duniya babu mutane masu kyamar kafa kungiya ko dariƙa irin mu. Yaushe za mu yi kyama mu wa wasu rabbi kuma mu zo mu kafa? Amma su malamai sun san cewa ba kungiya bace, don duk malami da an ce salafiya ya san ba kungiya bace, ya sani, amma shigantaka ce kawai don ya kawo rudani a cikin jahilan da suka kewaye shi, saboda ya san cewa nisba ce ila salaf. Wani bijimin malami dan garin nan kuma alkali muka haɗu da shi a Abuja, to da yake nan wuri ne da za a zauna a yi magana, ba zai nuna min wani kafceciyar riga ba, ba abin da ya shafe ni. In fact classmate dina ne ma, muka zauna sai ya ce to ai kai ka zo ka kawo kungiya ne ta salafiyanci, sai ni ce a malam kai kanka ka san ba kungiya ba ce. To menene salafiya? Sai nace to mai risala ne yace wattiba'us salafi waqtifa'u asarin, sai yace au so salafu ne, sai nace salafu ne. Duk malami ya san haka, shigantaka ce kawai dan dai su ruda mutane. Abinda muke kiran mutane shine mi, zaka aurar da ƴarka ne ko zaka yi aure? Sai ka duba yaya manzon Allah yake, ba wai yaya Hausawa ke yi, yaya Fulani ke yi, yaya Yarbawa ke yi, yaya Native ke yi, a yaya manzon Allah ya da zai aurar da ƴarshi? Danka ne ya rasu, eh to in ƴaƴa sun rasu a ƙasar Hausa yaya ake yi? Sai a ce a jana ƙasar Hausa
binciko yaya manzon Allah yake yi. To matsalar da ke cikin wannan shine kamar yadda zaka zo ka ji mallan ya fadi, sai an tashi an yi karatu tukuru, an bi manya manyan littafai, an je an zazzakulo komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane kuma ba su shirye wannan bata lokacin ba, dan suna ganin there is no cause for that. Dan me za a yi haka? Dan me za ka bata lokacin ka kaza kai kai yadda mutane suke yi mana, kai kadai ne kaza? Amma ban aka tashi saka ka kadari, ku ne za a saka ku? Kai kadai. Wala kad ji'tumuna furada kama taraknakum kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalna kum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'antum annahum fikum shuraka. Saboda haka ya kamata kowa ya gane abinda muke kiran mutane kenan a wajen aqidar ka da tauhidin ka, a wajen sallar ka da azumin ka, a wajen zakkar ka da aikin hajjin ka, ga ayoyin kana da su, ga hadisan kana da su. Idan ka tashi zaka yi azumi, ka karanta ayoyin, ka karanta hadisan, sai ka ga to yaya kuma annabi ya nashi, yaya sahabbai suka yi nasu, waɗannan in ka tattara su sune ake kira salafu. Idan kai dan boko ne su ake kira predecessors, the past generations, the first generation, the pure and clean generation, al'umma waɗanda suke masu tsafta, waɗanda Allah ne ya tsaftace su, yace musu ulaika khairul bariyati hum khairul bariyati. Manzon Allah ya tsaftace su yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Waɗannan mutanen alkhairi aka ce ka dubi yaya nasu yake. Idan rawani zaka daura, ka duba yaya manzon Allah ya daura, wani iri ya daura. Idan tufafi ne, ka dubi wannan nau'i ne manzon Allah ke sawa, wannan kala iya ina ne tufafin shi, yaya kazan shi yake. Idan zobe zaka daura, ka duba yaya manzon Allah yake daurawa. Idan takalmi ne, ka dubi yaya na manzon Allah yake. Shi ne abin da muke nufi da salafiyancin. Idan ka ce kungiya ne, wane ne shugaban kungiyar? Mu ma dai da muka yarda da wannan ba mu san shugaban kungiyar ba, ba mu san shi ba. Wane ne dan malikin malamanta? Wane ne sakataranta? Ana kora a cikinta? Ana dakatarwa a cikinta? Tana fashewa ta rububu? Duk wannan tambayoyi ne abin neman amsa su. Na fata an gane abin da muke kira mutane kenan. Kowa yayi kokarin ya sanya ya na manzon Allah yake. In ka sani ka je kai, baka bukatar sai wani shehi ya baka approval ko sai ya sa maka hannu ko sai in ya yarda ko kuma yana da damar ya tsaida kai daga bin kaza, ba wanda ya isa. To amma kamar yadda nace, lazimin kuma bin wannan tafarkin shine sai ka tashi kai karatu tuku. To wannan ne gaskiya mutane suke ganin ba su shirya mishi ba, saboda kawai wani yayi karatu ne saboda talauci, saboda haka yana gugurmaya ne ya zai samu kudin da zai sayi mota, ya zai samu kudin da zai samu kaza. To yaushe zai zauna? Shikenan kullun karatu, shikenan bincike, shikenan taral tafai, shikenan nazari game da kaza. Sai ku cewa gaskiya shi ba wannan ne makasudi ba, saboda haka ya samu karatun sallah, dan haka kawai shikenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka mallan yake cewa walamma kana kaseerun minan nas al-yaw, ga maganar yayin da ya zama a yau daya daga cikin mutane, ba'idina kullal bu'd an hadihi sallallahu alayhi wa alihi sallama fil ibadati kulliha, sun yi nisa dukkan nisanta daga shiriyar annabi wajen ibada baki daya, duk abin da ya shafi na annabi a wajen ibada jama'a mutane sun yi nisa game da komai. Fa ka dauka game da aqida, game da sallah, game da azumi, game da zakka, game da haji, game da aure, game da kasuwanci, game da jihadi, game da zikiri, game da komai, mutane sun yi nisa daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Game da komai mutane sun nisanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha aljana'iz, daga cikin abubuwan da mutane suka nisanci yaya na manzon Allah yake, akwai harkar da ta shafi harkar jana'iza, bi sababin sirafihim an dirasatil ilm, saboda kaucewa su daga darasi na ilimi, koyan karatu, koyan ilimi. Sai ka duba a cikin mutum 100 mutum nawa ne dan girman Allah suke zagewa damu da koyan ilimi, ilimi ya zama shine shugul shagul din su. Kaga kenan dole ne da gurgurdan yadda mutane suke da karancin neman ilimi da gurgurdan yadda za a samu kuma karancin ilimi a cikin su yo kudi ma da ake nema kullum mutum nawa ne yake da su haka ne ko ba haka kowa na neman kudi kowa amma a cikin mutum 100 masu neman kudi da wahala ka samu mutum 2 masu kudi amma fa ba su daina ba to menene ya haifar da mutane ya zama sun nisanci abubuwan da yake irin na manzon Allah game da ibadoji shine malam yace bi sababin sirafihim an dirasatil ilm saboda kaucewarsu daga koyon ilimi wala siyama ilmal hadith was sunna musamman ilimin hadisi da sunna wannan kuma bayan an gama umumin malamai an dawo jama'a kenan a jimillance jama'a ba su damu da neman ilimi ba idan ka dawo cikin masu neman ilimi kuma mutum nawa ne suka damu da ilimin hadisi da ilimin sunna kaje jami'ar islamiyya ka gani dake madina ɗan najeriya guda nawa ne suke kulletul hadisi sharif a cikin mutum 100 da suka tafi jami'ar islamiyya ta madina mutum ɗaya ne zaka samu da kyar wanda yake cikin kulletul hadisi da kyar zaka samu akwai set din da har su faru su kare babu ɗan najeriya ko kwada saboda me zai ga to in ya karanta hadisi sai ya ce ga su albani can suna can ana ta rikici da su sun faɗi hadisi ne zaka faɗa kai ma ka zo je ka karanta alƙali kana zuwa gwamna ya baka alƙalanci ka je ka karanta lugar arabiya kana zuwa su dauke ka kai ne principal kaza kaza nan ka karanta hadisi ka je ka ce hadisin su bai inganta ba su kore ka wannan masallaci ka je ka ce nan bai inganta ba su kwace mata nan sai bai inganta ba limfaka su a kwace gaba ɗaya ko ina a hana ka zaman lafiya wani yaro dan ya taba ga mun haka kusan shekara 15 a jami'ar islamiyya nace mishi amma wannan ba ID bane a ce a wannan dufa'ar wato wannan set din da ke wucewa babu dan Najeriya ko kadan sai ce to malam tun muna yara a garukan mun ke jin ana zagin mu mun dauka laifi ne kuka yi sai da muka zo nan muna karatu sai mun gane ba laifi kuka yi ba a shekaratun hadisi ne sai to gaskiya mun ba za mu iya daukan haka ba so mun je mu zauna lafiya da mutane to idan ba a karanci na manzon Allah ba ya za a san na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bana asani ba bana asani ba bana asani ba kuma tunda wannan ilimin haka yake tunda can shine ibnu al-jawziyya kusan shekara 800 yake cewa wa qad kanu idha uddu qalila fasaru al-yawma a'azza min al-qalil yace da can malaman hadisi dan kadan ne yace to a yau din kuma kadan din ya kara zama kadan asali saboda da an ka karanta hadisi ba inda zaka samu aiki sai dai ka zauna kai to manzon Allah aiki dan haka a cikin tarihi malaman hadisi sun fi kowa talauci ba a ba su karantawa islamiyya ba a ba shi alƙalanci ba a ba shi limanci saboda me ba wai dan ba su iya karatu ba in aka zo an saba yin ka ba sai ya ce ka zan bid'a ne saboda hadisin bai inganta ba sai ya ce to ka gani ana zauna lafiya ka zo ka tarwatsa mana abin da ake yi amma fa malamai suna kiran shi kuma al-ilmul khadim wa sa'irul ulum kullaha maqduma shine ilimin da ke hidima duk wani ilimi wanda ba shi ba to wannan ilimi yana cin more ilimin hadisi ne don ilimin hadisi shi ya ruwaito al-Qur'an sai fa baka jin ana karatun Qur'ani sai kaji an ce wannan qira'a mutawatira ce wannan riwaya shadda ce ta hadisi ne aka gano haka Qur'ani hadisi ne ya ruwaito shi dan haka sai kaga har an zo ana karatu din sai in kace maliki yawmiddin sai malamai sai su ce mutawatira in kace maliki yawmiddin sai su ce mutawatira in kace maliki yawmiddin sai su ce shadda kaga ilimin hadisi shi yake hukunci hatta ga tabbatar da kaza qur'ani ne ko ba qur'ani ba shine imamu ahmad yake cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'ma al-matiyyati lil fata atharu la targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi farra'ayu laylu wal hadisu naharu fala rubbama jahila al fata athara al huda wash shamsu bazighatun laha anwaru yace addinin annabi muhammadu hadisai ne yace kar ka sake ka kyamaci hadisi kar kuma ka sake ka kyamaci dan naga hadisi kar ka kyamace su haka dai
dan haka gaskiya saboda Allah wannan matsalar tana da kyau mu tsaya mu dube ta da kyau, tana da kyau mu tsaya mu nazarin ta da kyau, cewa abin da ya kai mutane suka wayi gari suke nisa daga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wannan nisantar ya biyo bayan menene? Ya biyo bayan nisantar su da suka yi da ilimi, wannan ga jama'ar gari kenan. Sai kaga a anguwarku mutane nawa ne suke tafiya makaranta ta addini ake nufi, har an waye gari yau aka ce neman ilimi, karatun boko ake magana, yanzu malam zai zo ya magana shi, amma fa kowa na neman kuɗi, kuma kowa yana neman wata hanya. Yanzu kai yadda muke karatu tuka wurin nan a ce kuɗi muke rabawa, ire-iren ku ba ku isa ku halarto kusa da wurin ba, tuni wasu masu ƙarfi sun tumurmutse ku su ne a gaba, kowa zai na ɗora wani shi ya riko tasbaha shi, saboda me? Saboda ya san ƙarshe akwai kuɗi. Ina fata an gani. To wannan shine abu na farko. Abu na biyu fa, a cikin malamai kuma menene ya ja ƙarancin sanin ibadoji na Annabi a cikin malamai shine me? Ƙarancin karatun ilimin hadisi da sunna. Saboda karatun ilimin hadisi da sunna babu wani bangare da aka yi rubuce-rubuce mai yawa a kan shi. Littafi ɗaya a cikin ilimin hadisi za ku gan shi ya kai mujalladi 50, za ka ga wani ya kai mujalladi 80. Waɗannan tafaifa ana nufin za ka zauna ne ba wai ka karanta su ba, a'a ka karance su kaf, za ka yi zaman, zaman karatu ne za ka yi ta yi kawai. So ake duk littafin da ka samu na hadisi kawai ka karanta, to kaga ƙarshe zai zama kullun kana cikin me kenan? Kullun kana cikin karatu. Don ka dubi yanayin malanta musamman a ƙasashe irin namu, malanta ce wadda take tafi kama da ainihin sarauta ko hakimci. Malami ne so yake kullun yana saye da kafceciyar riga, kullun rigar shi sai an je an buga ta a dutse saboda kwado da linzamin ta miƙe, sai an je an yi mata stati, kullun sai an yi takalmin shi shushaina, kullun sai an je an wanke motar shi an yi mata broshi. To kaga yaushe wannan yake da lokaci, amma kai ka je ka ga malaman duniya yadda suke aiki. Na gaya muku malam mashhur kullun zaka je ka same shi, ya zo aikin haji ne ko ya zo umara, gashi rubuce-rubuce yake yi, ana barin aikin haji da wata ɗaya wata biyu, sai ka ga littafin da kuka zauna yana ta haƙiƙi ko? Sai ka ga kawai an buga littafin har ya fito. A daidai lokacin da sai ka je ka samu namu malaman, shi kuma yana shagon akwatin amarya ne, zai zo ya ƙara amari. Fashattana baina hadha wa dhaka. Wanda ya cika amari a gidan shi, wannan kuma ya cika littafi a gidan shi. Allahu akbar. Malam yake cewa wa inkidabihim ala al-ulum al-maddiyya, da kuma dukufar su da suka yi akan ilmomi na samun kuɗi. Al-ulum al-maddiyya jama'a sune ilmomin da ake bin su don a samu kuɗi. Jama'a kun fahimci wannan? Ilmomin da ake yi don a samu kuɗi sune me? Karatun boko. Kashi 99.9 na masu karatun boko a yau me suke yi? Sune ne don su samu kuɗi. Kaga mutane sun dukufa. Yanzu ka dubi yadda mutane suke kuka akan ba su samu admission ba, ai an ce ba admission ba na, ai an ce kaza, ai in ka ji a gidan radio wani ya zakalkale yana ba a son yin karatu, yaran nan ba sa son yin karatu, ba fa karatun addinin musulunci bane, ba karatun addinin musulunci bane. Yau shekara 13 da ta wuce, wajen 98, mace tana biya wa ɗanta naira 270 a primary school, naira 270 take biya wa ɗa kuɗin makaranta a primary school a term, ba a shekara ba. Sai wani abokin mu ya shawara zai buɗe makaranta ta tahfizul Qur'an a lokacin a nan zone 4, wani dattijo mutumin Kaduna nan ya zo ya gina makaranta, ya kwanta ya rasu an yi watsi da makarantar. Ka ce to ya kamata a raya don bawan Allah nan yana kabari ya rinka samun alheri.
aka ce to ayi makaranta ta hadda alqur'ani a sanya asabar da lahadi dan dai wai yaran su samu damar zuwa amma sai a sanya a tam 10,000 a Abuja ne ba Zaria ba so ba kai ake magana ba da iri na fakiri a Abuja ne sai aka sa 10,000 muna zaune da matan nan an zo an ce mata to hajiya kudin makaranta zaki kawo za a je kai yaro sai tace to nawa ne sai aka ce 10,000 sai tace 10,000 eh to wallahi na fasa akwai wani buzu a can yana gadi wallahi a rinka kan shi indai addini ne yana koya mishi nace wallahi baki isa ba da ba mun yi sayayya fili ne mun kawo mata kudi wata bakanuwa ce nace son kudin zaki nace wallahi za mu cire cikin kudin ki na shekara za a biya to ai dai ko mun sai da niyya nace dole ki niyyar ai a yanzu ki niyya eh tunda sai da eh shine a ta yi niyya a yanzu tana biyan naira 270 a wata uku amma ba za ta biya naira 10,000 a wata uku a koyawa danta Qur'ani ba shine sai na yaki ta 30,000 sai na ba yaron nace je kaka je ka biya mishi kudin shekara to Allah ya sani ni dai ban yi niyya ba nace zaki niyyar kafin ya fara karatun ko kafin ya sauka sai ga yaron ta ya waye gari the best yaro a wajen hadda alqur'ani a makaranta jama'a ku duba irin wannan dan girman Allah wai akwai wani buzu yana gadi a kofar gidan can a rinka kai shi yana koya mai indai addini ne ma ba mu dinika تربى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس إن السفينة لا تجري على اليابس الدين كما يمكى addininka kullum shine ci ma baya amma rigarka kullum ka wanke ta ka goge ta an karya hularka malam yace to ka sani wallahi jirgin ruwa baya tafiya akan tudu sai a ruwa addini ya zama jama'a shine a baya yanzu nawa mutane suke biya registration a ABU wai fa ABU jami'ar talakawa ce ina son ka san wannan ko ka yadda ko baka yadda ba ABU is a public university matsayin ta daya da waɗannan makarantu da kake ganin yaran talaka suna tafiya ya rike littafi bai san inda shafi na uku yake ba bai san inda jakan makarantar shi take ba matsayin ABU kenan a ƙasar nan dan haka duk wanda ya isa ya cika ya batse in dai ba kamarar bane yana da hali dan shi baya yin ABU baya yin University of Sokoto baya yin BUK sai kai dan shi Ibadan University ko kai dan shi Abti American University ko ya tura dan Malaysia ko ya tura dan Ingila ko ya tura dan wata kasa baya kai dan shi ABU saboda ya dauka wadannan they are public university har an waye gariyo akwai mutanen da basu kai ƴaƴan su makarantun nan jami'o'in nan ba musu kai su kasar Ghana saboda karatun kasar Ghana yafi namu haka abin yake tun muna secondary school to abinda muke cewa dan girman Allah jama'a ka dubi irin yadda mutane suka gano muhimmanci da falala da darajar karatun boko a inda suke hawa kullu sa'ab wal zulul duk wata wahala mutum zai tara kuɗi ya kai a karantar da ɗan shi karatun boko. Tarbiya ta addini kadai da zamu bayar a makarantar mu nan da muka kafa Albani Science Academy ta kai mu sanya kuɗi naira 500,000 a shekara tarbiya da karatun addini kawai. Tarbiya da karatun addini balle is a pure science school, makaranta ce ta kimiyya da fasaha, dukkan malaman da ke karantarwa kabbin su degree suke da shi, kuma dukkanin su kowanne yana da degree ne a fannin science. Wannan degree kuma shine mafi karancin abin da malaman nan suke da shi, akwai mai degree 2, akwai mai degree 3, su ne za su karantar da yaran nan. Amma makaranta ta yi tsada, kun san me dalili? Saboda Albani ne mai wa'azi ya kafa ta, iyakar dalili kenan. Da wani dan boko ne ya kafa ta ba tai tsada ba, ma'ana addini ya zama aibi. Kuma addini ya zama aibi, ma'ana abin da nake so nuna maka, hatta karatun boko in ya rabu da addini to sai darajar shi ta zube. La haula wala quwwata illa billah, ma'ana mutuncin addini ya watse a cikin mutane. Ilimin addini yau ya zama laifi wanda idan ka riga kai ilimin addini shikenan darajar ka ta baci, sunanka ya zube, baka isa ka sa riga mai kyau ba, baka isa ka hau mota mai kyau ba, baka isa kai komai ba, sai ana mamaki, sai a ce ah malami ne fa, ma'ana wai malami bai dace da ya samu komai wanda zai zama positive ba, sai dai zama at the negative side of it. Da shi dai malami yace ba komai ne ya kai su zuwa ga jahiltar al'amarin ainihin wato addini ba, sai kasantuwar su da suka kaurecewa ilimin addini da ilimin hadisi da sunna da kuma dukufa game da ilimin zamani, wal amal li jam'il mali, da kuma aiki domin tara dukiya, ɗan kasuwa ke tara dukiya. Faqad talaba minni ba'd al a'izza, malam Muhammad Nasiruddin al Albani Allah ya ji kanshi yace, to sai aka samu wani daga cikin manya-manyan mutane masu daraja, sai ya neme ni bi munasabati wafati ihda qaribatihi, a lokacin yayi daidai da rasuwar ɗaya daga cikin ƴan uwan shi mata, yawmal juma'a, a ranar juma'a, alwaqi fi 11 rabi'il akhir, rabi'in al-akhir sanata 73 wa 300 wa alif hijriya. Wannan ƴar uwa ta shi ta rasu ranar juma'a da ta daidai da 11 ga watan rabi'in al-akhir, shekarar hijira na da 1273, da hijira da 1373. Idan ka lissafa ba ka ga yau shekara 59 kenan. Allahu akbar, yau shekara 59. Malam Nasiruddin al-Albani ya je wurin wata jana'iza ta ƴar uwar wani babban mutum da ainihin ta rasu, sai shi wannan ɗan uwan mamaciyar sai ya neme ni, an aba a risalatan mukhtasaratan, rubuta littafi karami fi adabin jana'iz fil islam, game da ladabban jana'iza da ka'idojin jana'iza a musulunci, li yakuma huwa aw ghayruhu bi tab'iha, domin shi wannan babban mutum ko kuma wani shi ya ainihin sa a buga wannan littafi, wa tawzi'aha 'ala al-mujtami'ina lit-ta'ziya, a rarraba wannan littafi ga waɗanda suke taruwa a wurin karɓar gaisuwa, fi ayyamiha al-mu'tada indahum, a kwanakin da aka saba karɓan gaisuwa a wurin su, ma'ana an je jana'iza ne an dawo. Malam Nasiruddin al-Albani a matsayin shi na babban malami ya je wannan jana'iza, sai wannan babban mutum ya zo ya ce mishi algafarta malam, kaga dai irin yadda mutane ke yin abubuwa akan jahilci, to me yasa ba za ka rubuta mana ainihin littafi a cikin ƴan kwanakin nan, ai marmaza a buga ba kafin mutane su watse daga ainihin zaman makoki don a rarraba wa ainihin mutane. Jama'a kun fahimta? Muhtamiman fursata ijtima'ihim lita'rifihim bi sunnati nabiyihim, ayi amfani da damar da aka samu ta tattaruwarsu a wurin karɓar gaisuwa domin a sanar da su sunnar annabinsu, hatta yastannu biha, yadda yake za su kwaikwayi wannan sunna, wayahtadu bihadiha, sa ainihin wato shiri da shiriyar da sunna ta zo da ita. ويستنيروا بنورها تسامح حسك قوى ده حسك عينه السنة بالا البانيانا سنكاو مكا دليل بيسا يربو تلتافن كاجواني نيني ميشي دا ونن بقاتا سمالا يتي وما أنني كنت قد باشرت تأليف بعض المصنفات الأخرى تاربتي وا ناتن كاري ربوتن وصل تتفن دبن فقد وعدته خيرا أما سينيمش تكاوان القوري تيوا إن الله ياسوناي القورن والربوتا لما في ذلك من التعاون على إحياء السنة دومن أكوي حدوة دتيما كاو دونا وجلاء السنة شما لمن يربوتا سوما سكو إنسسا أبدا آيادا حكا أكي وإماتة البدعة دكما كش بدعة فسارعت إلى تحقيق رغبته sine gaggawa domin kokarin tabbatar da abin da ya nema wa in jazi talabatihi da kuma zartar da bukatar shi walakin ni ma kittu ashra'u fi zalika hatta tabayyana li anna al-amra ab'ud min an yatahaqqaqa tilka bi tilka sur'a sai dai ina fara wannan aiki jama'a sai al'amarin ya bayyana gare ni cewa wannan abin da yake bukata ba zai samu cikin wannan gaggawar ba zaman makoki ba kwana uku bane dalibi suke a al'adar su to a cikin kwana uku yaushe za a rubuta yace amma da farko shi kanshi ya dauka abin zai yi sai da yake fara bincike sai gano wai 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 abin ba zai yi ba na fata an gane wa ausa min an yijma fi risalatin tuwazza ala an-nas fi mithli tilka al-munasaba yace sannan wannan al'amari fadin shi ya fi karfin a iya tattara littafin da za a raba wa mutane a irin wannan lokaci na karɓar gaisuwa zalika yace abin da yasa li'anna adabal jana'iz domin ladabban jana'iza wa ahkamaha da hukuncen jana'iza kasiratun jiddan suna da yawa kwarai da gaske wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama kuma mas'aloli da yawa na al'amuran gawa na daga cikin mas'alolin da malamai suke sabani akai to kaga abin da ya zama akwai yawan sabanin malamai mu kuma sabanin nan na malamai ba sha'awa yake babu ba kuma ba son shi muke ba dan haka duk inda aka zo sabanin malamai za a yi kokarin gane menene gaskiya saboda Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin da kuka yi sabani ko menene akwai hukuncin shi a wurin Allah to wannan da ke da hukunci a wurin Allah din sai an yi kokarin gano shi yace to sai naga abin nan ba zai yi ba wa tasarabat hawlahu al-ara sannan ra'ayoyi su watadarabat hawlahu al-ara ra'ayoyi sun yi karo da juna dangane da matsalar jana'iza yaushe za a iya tantance wannan matsala albani kuma a cikin rubuce-rubucen shi an san in ya kawo maganganu ya kawo maganganu karshe sai ya ce wannan ita ce daidai saboda kaza saboda kaza saboda kaza to kun ga wannan abin a samu a rubuta a cikin kwana uku har a raba abu ne mai wahala yace fa minhum man yuharrimu shay'an zaka ga daga cikin malamai wani ya haramta wani abu والآخر يبيحه دايان كما سيئتي حلالني ومنهم من يجيب شيئا بجا تكما لما يوانزي وجبت أبو يتي دولني والآخر لا يجيزه ونكما سيئتي بحلالة ما أيضا ومنهم من يراه سنة وآخر يراه بدعة ألوكا تمدى ونزي جاتي وكذا سنة دايان كما سيئتي وانان أبو بدعة وهكذا هكذا الأمر يكي وكذا إلو وانان حال يوش ذا أتي أغونا أربو تلتافي ها أبو غاش أقوانا أكو kun ga abin da nake nuna muku so da dama idan aka riga aka sanka a wani manhaji kada wata gaggawa da wani zai nuna maka ta saba don yau da ya diye wa wannan babban mutum ya rubuta littafi jaga an yada sai a zo a ga yanzu gashi bayan shekara nawa bayan shekara 50 da wani sai ce amma wannan littafin bai kama da rubuce-rubucen albani diye da zaka ce ai ya rubuta shi cikin banza ne ya rubuta shi cikin kaza ya rubuta shi cikin kaza mutane ba za su karba ba yasa mutum ya zo ya same ka ai kaza kaza in baka cikin nagwa sai ka ce ai haƙuri saboda me a san mutum a san cinikin shi ina fata an gane kama huwa sha'nu fi kaseerin min al-masail al-ukhra yace kamar da yadda haka al'amarin yake a mafi yawanci ko da yawa daga cikin matsaloli na addini zaka samu sabanin malamai wannan yace haram wannan yace sunna wannan yace bid'a wannan yace makaruhi ina fata an gane fi aksari abwabi shari'a a mafi yawancin mas'alolin shari'ar musulunci musabiqan li qaulillahi ta'ala hakan ta faru ne misdaqan li qaulillahi ta'ala hakan ta faru ne dan gaskata maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka ba za su gushe ba, kullum suna cikin sabani sai waɗanda Allah ya tausayawa. Dan haka sabani ba alheri bane. Da suke cewa sabanin malamai rahama ƙarya suke yi, sabanin malamai musiba ce. Da suke cewa wai annabi ya ce ashabi kan nujumi man iktabaitum qadita baitu sahabbaina kamar taurari ne, wanda duk kuka bi kun shiryu ƙarya ne, ba annabi ya faɗi wannan maganar ba. Da suke cewa ikhtilafu ummati lakum rahama, sabanin al'umma ta gare ku rahama ce, duk wannan ƙarya ce, sabani sharri ne. Abdullahi dan Mas'ud a cikin hadisin Bukhari cewa yake yi al-khilafu sharrun kulluhu, duk sabani sharri ne. Dan haka malam wani ya ce kaza makaruhi, wannan ya ce haramun, wannan ya ce sunna, sai a yi kokari a gano wanne ne daidai, ba wai a ce duk wanda kuka dauka yayi. To addini ya zama hayaniya kenan, ya zama tallan omo. Ina fata an gane. Malam yace lidhalika kana la budda qabla kulli shay'in min jam'i mufradati masail al-jana'is, yace dan haka abu na farko fa wanda babu makawa a fara da shi shine a fara tattaro mas'alolin jana'iza din tukuna. Amma gane akan me ake so ayi magana, kun ga abu na farko dole a gano yaya rashin lafiya take a sunna, yaya jiya take, sannan an zo rasuwa ya ake yi, idan mutum ya rasu ya ake yi da shi, dan haka ya ake wankan gawa, ya ake likafani, ya ake kaza, ya duk waɗannan abubuwan su ne yake magana akan a fara tattaro su. Thumma dirasatuha dirasatan daqiqa, sannan a tsaya a darasci waɗannan abubuwa, ai nazarin su, a karanta su karatu na keke da keke. Wa tatabbu'u adillatin mukhtalafi alayhi minha, sannan a dibiyi dalilan maganganun da aka yi sabani akan su. Wa naqduha, da kuma a tsaya a tattauna waɗannan irin dalilai ala bai'i ilmi usulul hadisi wa usulul fiqhi, duk wani dalili da wani malami ya dogara da shi sai an tsaya an duba a ilimin hadisi tukuna ita maganar ta inganta. To kun ga ilimin hadisi kenan, to me ma'anarta? To ilimin usulul fiqhi kenan. Dan haka duk wanda yake da awai shi malami ne bai kware da waɗannan ilmomin ba, to babu shakka babu yadda za a yi malanta shi, te sai dai rudani da hayaniya. Ilimin hadisi shine ilimin da ake bi a iya gane kaza ya tabbata ko bai tabbata ba. Ilimin usulul fiqh kuma shine ilimin da ke bada dama aiwa abin kyakkyawar fahimta. To malan cewa yake yi, na farko sai an bi an tattaro matsalolin da ake so a yi magana akan su, na biyu a zo a yi nazarin su, na uku a zo a dibiyi dalilan duk malaman nan da yadda suka saba, da kuma gwada su a bisa ma'auni guda biyu, ma'aunin inganci da ma'aunin kyakkyawar ma'ana. Domin wasu abubuwan sun inganta, an yi musu gurguwar fassara, wasu abubuwan ba su inganta ba ko da an fassara su daidai, wasu abubuwan kuma ba su inganta ba kuma ba a fassara su daidai ba. To yanzu kaga ashe dole ne sai an tsaya an dubi yadda al'amuran suke. Malam yace wa ikhtiyarar rajih minha, sannan da kuma zaɓin maganar da take mai ƙarfi a cikin waɗannan maganganun, duna ayi tahayyuzin li mazhabin muayyan, ba tare da an ainihin wato goyi bayan kowace mazhaba kwaya ɗaya ba. Wato ba wai a ce malikiya sun ce kaza haram, hanafiya sun ce sunna, shafi'iya sun ce makaruhi, a hanab kuma sun ce ya halatta, sai kawai sai ka ce to na malikiya ne daidai don shi ne namu. To wannan bata ne, wannan rudani ne. Ma'ana kawai dalilinka kenan na zaben kaza shi ne daidai saboda ya yi daidai da mazhabin malikiya, a yaya aka yi ta zama taku? Wannan annabi aka aiko muku ya zo ya ce muku malikiya ce mazhabinku? Wannan zama ne sahabbai suka yi suka ce duniya bangare kaza mazhabi kaza za su bi, bangare kaza mazhabi kaza za su bi, bangare kaza mazhabi kaza za su bi? Kai ya aka yi ma ka zama maliki tukuna? A yaushe ne aka yi zama rada maka wannan sunan? Saboda haka ba ana zabar magana bane saboda wane ne yayi ta, ko kuma saboda ita ce ta dace da ra'ayin wani, ana zabanta ne saboda ƙarfi da ingancin dalili. To wannan kuma ana iya gane shi ne kadai ta hanyar ilimin hadisi. To jama'a kun ji asalin abin da yake haifar da rikita-rikita a Najeriya shine sai ka samu mutum ne kun zaunar da shi kun dogara shine malamin ku. abu na farko tukuna ba shi da ilimin tacewa da tantance hadisan, abu na biyu ba shi da ilimin gano ma'ana ingantacciya ta waɗannan hadisan, kuma ko kuma kun ce shine zai rinka maganganu a madadin ku, dole ne ku samu rudani, dole ne ku samu hayaniya, kuma kullun ku ce mai malamai sun yi sabani saboda kun dauke shi kun nada shi. Na fata an gane, amma a miko mishi hadisi a ce malam eh da Allah kafin nan da karfe 10 muna so mu gane matsayin hadisin nan, ya zauna yayi takharijin shi, me bambanci da wanda yake da degree a mathematics, a miƙa mishi wani ainihin summation a ce mishi ana so da Allah ya samar da solution din shi, ba bambanci, domin shi ne malamin ku na math. Saboda haka kun ga abinda malam yake cewa tattara matsalolin binciken su, nazari a kai, sannan auna su da gano ingantacciya daga wadda ba ingantacciya ba, ba tare da goyon bayan wata mazhaba ko kwaya ɗaya ba, aw ta'assurun bi'adatin, ko kuma tasirantuwa da wata al'ada, domin a ƙasashen nan namu musamman akwai malaman da suna goyon bayan wani ra'ayi ne kawai a fiqhu, saboda wannan ra'ayin asali shine ya dace da ra'ayin da ya daidai da al'adun su, sai ka ji kawai da an zo sai ya ce kaza ne daidai, me yasa sai ya ce saboda kaga duk haka ma mutane suke. Sai tarat al'adun da yake sun mamaye mutane hatta sarat ka annaha dinu, sun zama kamar ci ne addini, yajibu an yuttaba, wanda ya zama wajibi ne a bi. Saboda haka jama'a kun ji daga cikin nau'in kiran, ba cewa muke kada abin mazhaba ba, amma cewa muke abi ingantacciyar mazhaba, ba cewa muke kar abin da tafan fiqhu ba, amma cikin maganganun su a duba wacce ce daidai, ba duk abin da mai risala ya faɗi akan shi zaka mutu akan shi zaka rayu ba, ka bata, ka ji abin da nake ka bata, in mai risala ya magana sai ka tsaya ka duba ta tabbata ko bata tabbata ma, domin su kansu haka suka faɗi, suka ce duk maganar da suka yi a tsaya a auna ta tukuna. Saboda asalin waɗannan littattafan na fiqhu sun rubuta su ne a matsayin littattafan da yara ƙanana da ba su da wayan tantancewa da ɗibo dalilai za su koyi addini, to amma sai ya zama matsayin ilimi ya lalace a cikinmu, sai a wayi gari sai ga ɗan shekara 60 risala ita ce marji'in shi na asali, kuma shi ne malaminsu, ba dole mu samu rudani ba, shi kanshi mai risala da ya rubuta ta ya rubuta ta yana yaro karami ne, to amma kasantuwa al'amarin ilimi ya lalace. Waɗannan manya-manyan littafai su ne malamai ke harka da su, amma a ƙasashenmu sai ana tsoratarwa a ce waɗannan littafan me yake da su, waɗannan ya yi rudani za su kawo rudani, eh kana malami ka taɓa ganin lawa ya tara littafai a ce zai kawo rudani? Lawa ba yana tara littafai a ofishin shi ba, an taɓa shigo a ce rudani yake haifarwa? Daidai da gwargwadon irin al'amarin da ya samu kanshi, daidai da gwargwadon yadda yake buƙatar kayan aiki. Ba ka ganin mahauci a gaban shi akwai zabgegiyar wuka, akwai wata ƴar ƙarama? Ba ka ganin akwai wani abin nan gatari? To me yankan kumba fa zai tara irin waɗannan ne? Ko me yankan kumba zai tara waɗannan irin kayan aikin mahauci? Da kullu saqatatil laqita, komai akwai tsarin shi. To yayin da mun malaman mu ne ke kyamatar da mutane game da zurfafa ilimi, sai su ce in kai zurfin ilimi zaka ce ba Allah, in kai ilimi da yawa zaka yi rudani, to daga nan ne muka samu kanmu a halin ci baya. Duk wanda ya karatu in ya kai ahlari ko ishmawi shikenan, wanda ya kai risala ko sai tuntume mai rawani. To gaskiya matasa ku tashi ku yi karatu, ku zage da ilimi, sannan ku samu ilmomin da su ake tantancewa. Amma kalewa bin mazhaba kwaya daya, ka karanta dan fodiyo, kifayatul muhtadin, kifayatul muhtadin littafin dan fodiyo ne, in baka da shi ka zo a baka da rubutun hannun shi ma ka je kai photostat ka gani, da kuma hidayatul tullabi, waɗannan littafai ne guda biyu ɗan hodiyo ya rubuta su don ya nuna cewa mazhaba ba ita ce addinin da Allah ya aiko annabawa ba, addinin da Allah ya aiko annabinmu da ita shine addinin musulunci, shine alqur'ani shine hadisi gashi wani babban limamin makka limamin ka'aba wajen shekara 50 da ta wuce ya rubuta littafin nan mai suna hidayatus sultani ila muslimi biladil yaban sunan malamin ash-sheikh muhammad sultan al-ma'sumi shine ainihin limamin ka'aba yau kamar shekara 50 da ta wuce rikici ne ya faru a kasar japan wasu kafirai ne suka zo da su musulunta da suka ci wurin musulmi kafin musulmi su musuluntar da su sai suka fara jayayya cewa to in sun musulunta fa sai dai su bi shafi'iyya wadannan suka ce a'a wallahi ba za ta sa'u ba sai dai su bi hanafiya sai jayayya sai su wadannan kafirai suka ce au yo ai mu ma kungiya kungiya ne shine muka gudo wurin ku muna ganin ɗaya ne ku ashe ku ma din da yan uwan ɗayan ne to mun fasa shine sai wani almajirin shi sai ya rubuto mishi wasiƙa yace ala gafata malan ga musibar da ta faru a ƙasar mu wannan abin ya faru ne somewhere around 1956 kafin Najeriya ta samu independence da shekara 4 shine sai ainihin mai tambayar ya rubuto mai halin muslim mulzamin bittiba'i madhhabin mu'ayyan min al-madhahib al-arba'a asalin tambayar kenan ala gafata malan wajibi ne musulmi ya rike wata mazhaba kwaya daya daga cikin mazhabobi guda hudu ko kan yace shi musulmi ne kadai ya isar mishi ta bautar Allah ala gafata malan a kadari za a tambaye mutum menene mazhaban shi ko dariqar shi ko kungiyar shi shine ya rubuta littafi ya sanya mishi hidayatus sultan kyautar sultan sunan shi ne Muhammad Sultan ila muslimi biladil yaban zuwa ga musulmin kasar Japan gashi in kai dan boko ne ka zo ne maka photo star din shi akwai fassarar shi na turanci ka karanta ka ga menene ake ciki ba dole bane abu mazhaba ba dole bane abu dariqa ba dole bane abu kungiya amma abin da yake dole shine me abu musulunci wannan kan dole ne no compromise amma duk wani abu da zaka bi imma temporary ne imma hayaniya ne imma rudani ne imma mafarki ne imma soki buruju amma qur'ani shine tabbas hadisi shine guarantee to sune in aka hada su ake kiran su islam sune Allah yace innad dina indallahi alislam wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin musulunci ne kai addini a wurin Allah wanda duk ya bi wata hayaniya to ba ruwan Allah da shi kuma Allah ba zai karba mishi ba ranar lahira kuma zai tashi cikin mutanen da suka tabe suka yi asara saboda haka jama'a abinda malam yake cewa mas'alolin dole ne a gano mas'alolin jana'izar a tsaya a rubuce-rubuce a kansu bayan an yi rubuce-rubuce a kansu kuma a samar da fitar da sabanin nan a gano menene yake daidai saboda haka a cikin littafin nan za a ga me yake daidai sun yi sabani likafani guda nawa za a yi wa namiji guda nawa za a yi wa mace duka jimala ya ce a'a da namiji da mace duk za a yi musu guda uku ne saboda haka manzon Allah ya faɗi haka aka yi manzon Allah aka hadisan suka tabbata cikin musnad al-imam Ahmad da sahihul bukhari cewa a yi wa namiji guda tara ko mace a yi mata guda tara cewa ai wannan miji rawani ko ai mishi hula ko ai mishi babban riga yace duk wannan hayaniya ne dan hadisin banza ne ba daga annabi bane hayaniya ce wasu karfi suka zauna suka tsara shi kaga a taci a tantance shine zai fitar da mutane daga sabani shi zai fitar da mutane daga rudani kuma ilimin hadisi kaidoji ne wadanda suke tabbatattu matukar kai ka iya wani ma ya iya zaka ga in bai kai zuwa ga hukuncin haka zaka kai kamar formula ce ta physics ko mathematics amma an kaga a ilimin hadisin ma an samu sabani to akwai matsala da ta faru imma daga application na wannan theory din wajen tabbata ka'idar ko kuma daga kwarewar wadanda suka yi sabanin ko kuma daga fahimtar yaya ka'idar take Ibn Hajar bai yi zamani da al-Imam az-Zahabi ba amma da yake martabar su a ilimi ta yi daidai sai ga wannan yayi hukunci sai ga wancan ma hukuncin ya kai gare shi sai da ka ilimin hadisin ma za ka yi shi fa ba wai za ka ilimin hadisi ne ka je ka sai littafi ka kulla kanka a daki ba dan an ce ai ilimin hadisi zuwa za kai kuma malamai su zaunar da kai su koya maka ba runguman littafi za kai kace malam na siyo ilimin hadisi a koya min ba zuwa za kai kawai malami shi ya san me zai koya maka ilimin hadisi ai ABU ba littafai kake siya na engineering da sauransu ba kaje kace ka zo ne gashin littafin da kake so a koya maka ka zama engineer zuwa kake hannu rabbana a fitar maka da course outline in an gama lecture a baka references da haka har a waye gari a ce to shikenan you are a certified engineer ka cancanta ka iya haka a cikin addinin musulunci ma haka ake ba runguman littafi zakai kace na siyo ta durubin rawi ni ma a koya mini ba haka ake ba zuwa zakai algafata malam ina son a koya min ilimin hadisi sai malam ya bincike ka shin kai ka cancanta ma a koyar da kai ko kuwa da sauranka so al'amari ne wanda sai kai hakuri dan haka jama'ar musulmi kun ji yadda malam ya bayyana cewa dalilin rubuta littafin da kuma dalilin yadda aka neme shi ya rubuta din dalilin da yasa ba zai samu cikin gaggawa ba to in mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za a ji karashin bayani a inda za mu fara jin karatun littafin insha Allah ta'ala kai tsaye Allah madaukakin sarki ya daukaka musulunci da musulmai ya rusa ainihin kafirci da kafirai an fara rubuto tambayoyi waɗanda nake ganin cewa da yawancin tambayoyin insha Allah ta'ala ko kusan dukan su ma amsoshin su suna nan a cikin wannan littafin insha Allah saboda haka muke fatar insha Allah ta'ala za a yi hakuri daidai lokacin da za a zo tattauna waɗannan abubuwan za a gansu misali wani na tambayar cewa an ce annabi yana addu'a a makabarta a tsaye to yanzu kenan ba za a iya yin addu'a a cikin makabarta ba sai a tsaye a za a iya yi a tsaye din wanda gajiya ko bukata ta kama shi shi kuma zai iya zama amma abin da ake cewa annabi dai in yazo a tsaye yake yi to idan wani uzuri ya sa ka ka zauna ko ka tsuguna babu laifi amma in ka dauka cewa kuma dole tsugunawar ko zaman shine daidai to anan ne kuma ake bukatar sai ka kawo dalili naka ce dalili kuma sai yayi daidai da dalilin da aka kawo cewa annabi yana a tsaye aka tabbatar maka da dalilai sai kuma in kace yana a zaune sai ka ce sai a ce to me dalilanka ba wai kawai kace a kai haka aka gani ana yi ai ba a girmama mamata ba in aka yi musu addu'a a tsaye duk wannan hayaniya ce da rudani sai ka kawo hadisi sai ka kawo dalili Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan yana cewa dangane da ainihin kafara azumi da ciyarwa shin ciyarwar ya zai kasance ga miskini tara su za a yi koko za a iya ba mutum daidai in ka tara su kana da hali za ka iya in kuma ka bayar da kowane miskini ka ba shi daya ya yi daidai insha Allah ta'ala gobe ma ka sake bayarwa jibi ma ka sake bayarwa haka kuma in za ka dauki miskinin daya ma kullum ya je ya dawo kullum yaje dawo har 60 din ta cika insha Allah ta'ala babu laifi wa alaikum salam wa rahmatullah wai tambaya ce idan babban driver babbar mota ya take karaman mota da mutane ciki kuma duk suka mutu yaya za a yi magana diya yaya kuma za a yi magana kafara da farko sai an dubi da gangan yayi idan da gangan yayi to shikenan sai a kashe shi a madadin waɗannan gaba daya babu diya babu kafara saboda da gangan yayi idan kuwa da kuskure ne to shikenan sai a ce kowane mutum daya daga cikin waɗanda suka rasu a cikin wannan karamar mota to zai yi kafara a kan shi kafara din ita ce zai yanta ainihin wato bawa naka in mutum goma ne to zai yanta bayi goma sannan kuma zai ainihin yi abin nan a diya to ita diya din nan dangin shi ne za su biya ta a cikin ainihin shekara uku in suna da hali kuma su biya a lokaci guda yadda diya take ita ce kowane mutum daya za a kimanta kudin raƙuma guda 100 na ka mutane 10 ne to kaga kudin raƙumi 1000 kenan dangin shi ne na dangin uwa da uba su za su biya a cikin shekara 3 dan suna da hali kuma za su iya biya lokaci guda shi ba zai biya ko kwabo ba shi zai yi kafara ne kadai Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi kamar yadda muka yi ta sanarwa da Allah sai a dan ba da minti 5 ga yadda al'amarin sanarwa zai karasa bayan nakon asabar da lahadi da safi insha Allah karfe 6 zuwa 7 da rabi akwai karatun ahkamul jana'iz wa bid'aha anan insha Allah bayan nakon alhamis da juma'a akwai karatun littafan dan fodiyo zamu fara da wasiqatul ikhwan litabyin dilalat wujub iltiba' alkitabi wassunnati wal ijma' wannan littafi ko kasuwa ka shiga zaka je ka same shi ana samun shi musamman da rubutu irin namu na Hausa na hannu rubutun sharqiyya ba za mu zo da shi nan wanda muka yi typesetting akan computer insha Allah